sashen Hausa da Murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallare, assalamu alaikum, barkamu da yamma. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na lasariyan yau Litinin 30 ga watan Oktoban shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Hawwa da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bukaci Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar kara ayyukan jinƙai a Gaza. A yau Litinin ne kungiyar ma'aikatan wuraren harhaɗa motoci masu aiki da lantarki na ƙasar Canada ta ce za ta fara yin yajin aiki a dukkan harabobinta da ke ƙasar. A yau Litinin ɗin ne ministan harkokin wajen Indiya ya ce ƙasar shi za ta yi dukkan mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na ƙasar su 8 da wata kotu ta yanke mahukuncin kisa a ƙasar Qatar bisa zargin yi ma ƙasar Isra'ila leƙen asiri.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa Atiku Abubakar ya bayyana rashin jin daɗinsa ga hukuncin da kotun kolin ƙasar ta yanke akan ƙarar da ya shigar mata.
Na yi alawa dai da wannan hukuncin da kotu na koli da suka yi, kuma ma banji ma wanda ya ba mata ba, har hatta ma ita jami'an da take mulki banji abin da ta fara a kai ba na yabo, tunda ba gaskiya ba adalci a ciki.
Haka zalika a shirin za a ji an gudanar da zanga-zanga a jihar Rivers na kin jinin tsige gwamna da ake kira Fubara, amma wadda majalisar wato jihar take yi. Idan muka leka jamhuriyar Niger kuma za mu ji cewa ana samun takun tsaka tsakanin kungiyoyin farar hula da gwamnan jihar Yamai akan abinda fararen hulan ke kira, wato da katsalandar da yake yi wa ayyukansu. Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafe da shirin ilimi na baban gida Jibrin, wanda a yau shirin zai tattauna da Tijjani Muqaddas wanda ya kirkiri makarantar shaka tafi a Najeriya. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labarin mai karantawa Hawwa Sharif. Shugaban Amurka Joe Biden ya bukaci Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar kara ayyukan jinƙai a Gaza, ganin yadda duniya ke kara ci gaba da kiran a jinkirta yakin da ake yi domin bayar da damar shiga da kayan jinƙai cikin Gaza. Rundunar sojin saman Israel ta ce ta kai wa Hamas hari a Gaza har sama da sau 600 a cikin sa'o'i 24. Israel ta kuma ce ta kai hari a wurare a Syria da Lebanon. Hare-haren kamar yadda Israel ta faɗa a yau Litinin na wato an kai su ne a matsayin martani ga hare-haren da aka kai mata daga kasashen biyu. Dakarun tsaron Israel sun ce an yi arangama da mayakan Hamas, inda kuma aka kashe gwamman mayaka da suka fake a cikin gine-gine da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa, inda suka riƙa ƙoƙarin kai hari kan dakarun. Ita ma dai Hamas ta ba da labarin yin wani gumurzu a arewa maso yammacin Gaza. Kungiyar yara, wato kare yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, ta faɗa cikin wata sanarwa cewa yawan yaran da aka kashe a Gaza cikin makonni uku ya ɗara yaran da ke mutuwa a duk shekara a yankunan da ake yaƙe-yaƙe a sassan duniya tun shekarar 2019. Ya zuwa yanzu da yara sama da 3,000 ne suka halaka a yaƙin da Isra'ila ke yi a Gaza. A yau Litinin ne kungiyar ma'aikatan wuraren harhaɗa motoci masu aiki da lantarki na ƙasar Canada ta ce za ta fara yajin aiki a dukkan harabobinta da ke ƙasar, wadda ke da mambobi sama da 8,200 da suka fita tattaki bayan da aka gaza cimma wata ƙwaƙwarar yarjejeniya a tattaunawar da aka yi. Kungiyar dai na neman a inganta kuɗaɗen fansho da albashin mambobinta, suna kuma neman goyon baya ga ma'aikatansu da ke aiki a ma'aikatar harhaɗa motoci da ke aiki da lantarki na Brampton Assembly Plant. Kungiyar ta faɗa cikin wata sanarwa cewa tana samun ci gaba a gwagwarmayar da take yi, kuma za ta ci gaba da zama a teburin tattaunawa har cikin dare. Kungiyar Crystal Parents Talentis ta bayyana cewa abin takaici ne matuƙa tafiya yajin aikin, to amma za a ci gaba da tattaunawa har a kai ga cimma matsaya. An bayyana tattaunawar da kungiyar ke yi a Canada cewa ta sha bamban da wadda kungiyar ma'aikatan United Auto Workers ta UAW ke yi a Amurka. UAW da Satellite sun cimma wata sabuwar ƙwaƙwarar yarjejeniya ta ƙwadago a tsakaninsu a ranar Asabar ɗin da ta gabata.
An ji ba kaɗan Hawwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyan, amma kafin nan A wani taron manema labarai da dan takarar shugaban kasa a Inuwar jam'iyyar PDP kuma tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Atiku Abubakar yayi Allah wadai da hukuncin da kotun koli ta yanke game da kalubalantar sahihancin zaben shugaban kasa da aka yi a shekarar 2023. Rukayya Basha ta hada mana rahoto akan haka.
A taron manema labarai da ya shirya tsohon mataimakin shugaban kasa kuma dan takarar shugaban kasa a Inuwar jam'iyyar PDP a zaben shekarar 2023 Atiku Abubakar ya ce yayi Allah wadai da hukuncin da kotun koli ta yanke game da kalubalantar sahihancin zaben na shekarar 2023 inda suke zargin an tafka magudi.
Na yi Allah wadai da wannan hukuncin da kotu na koli da suka yi. Kuma ma banji ma wanda ya ba mata ba har hatta ma ita jami'an da take mulki banji abin da ta fara akai ba na yabo don haka mun yi Allah wadai da wannan shari'a da aka yi ko kuma hukuncin da aka yanke tunda ba gaskiya ba adalci a ciki.
Kazalika Atiku Abubakar ya ce watsi da hujjojinsu da kotun koli ta yi akan rashin sahihancin takardun kammala karatun shugaba Tinubu abin alawadai ne.
Gaskiya ne gashi a fili bai da takarda kuma ya yi ƙarya amma duk da haka kotun koli suka ce su ba su gani ba kotun shari'a ma ta ce ba ta gani ba to shi yasa muka yi alawadai da yanke shari'an da aka yi.
Atiku ya kuma ja hankalin majalisar dokokin kasar inda ya shawarce su da su sake duba dokokin zabe da aka yi wa kwaskwarima ta yadda duk wani dan kasa idan ya kada kuri'ar sanin take sakamakon zai bayyana a manhajar ta hukumar zabe a zauren tattara sakamako.
Ya kamata majalisar kasa ma'ana National Assembly ta kara duba dokokin zabe ta cire duk wani harka wanda zai sa a yi amfani da jama'a mana a yi amfani da na'urori na ba da sakamakon zaɓe ba sai mutane ko kuma mutane sun zauna ko a unit na zaɓe ko kuma a ward ko kuma a local government ba a kana jefa kuriyanka kuriya tana zuwa straight ga inda ake cewa national portal ko wani kano ba tare da wani dan adam ya sa hannu ko kuma baki a ciki ba.
Shin kowane shawara zaka bai wa 'yan kasa?
Abinda ya sauran muku ku ne 'yan kasan a yi in ba ku yi komai ba haka za a dinga yi muku.
Ambasada Umar Iliya da Magon shine shugaban jam'iyyar PDP ya ce ba zai yi su zuba ido suna ganin madafun gwamnatin kasar na gurbacewa ba domin Najeriya ta fi karfin kowa kuma hakan ne yasa suka bada mulki a lokacin da suka fadi zabe.
Duba an yi lokacin da an kada mu mun nuna cewa Najeriya ta fi karfin mu ta fi karfin dan adam don al'umma ake Najeriya muka yadda muka bada mulkin nan to amma ba zai yi a ce shikenan ko ina duk madafun iko daga kotu zuwa INEC zuwa sun gurbace kuma ana kallo ana gani to gobe fa ana cewa ana hamaza hamata dole ka ci zaben ka wannan shine muke tsoro kar a kawo ga wannan lokacin.
Yanzu dai hankulan 'yan kasa za su karkata ne ga shugaba Tinubu domin ganin irin rukon ludayinsa nan da shekaru hudu masu zuwa kafin a buga wata gangar siyasa a shekarar 2027. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu kuma ga hawaye ci gaban labaran duniya.
A yau Litinin ne ministan harkokin wajen India ya ce kasar shi za ta yi duka mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na kasar su takwas da wata kotu ta yanke mahukuncin kisa a kasar Qatar bisa zargin yi ma kasar Isra'ila leken asiri. Subrahmanyam Jakshakarya ya ce ya gana da iyalan mutanen kasar India da ke tsare ya kuma shaida musu cewa gwamnati ba ta dauki batun su da wasa ba. Kafafen yaɗa labarai a India sun ruwaito cewa daga cikin mutum takwas din da aka kama a Doha a watan Agusta na shekarar 2022 har da manyan jami'an da suka samu lambobin yabo da wani kaftin da ya taba jagorantar wani jirgin ruwan yaki. A cikin wani batu da ya wallafa a kafar sadarwar zamani, Jashiyankar ya ce yana cike da damuwa kuma yana tare da iyalan mutanen da halin da suke ciki. Ya ce gwamnati za ta ci gaba da yin dukan mai yiwuwa na tabbatar da ganin an sako su. Katar dai bata ce open ba akan batun ba, kuma sanar da janye wato tuhumar da ake musu a fili ba. A yau Litinin ne Majalisar Dinkin Duniya ta ce yawan mutanen da suka tarwatse a cikin gida a kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo sun kai wani mamakon adadi na miliyan 6.9 sakamakon karuwar tashe-tashen hankula. Rikici tsakanin 'yan tawaye Movimento do 23 Mars M23 a takaice da tsageren da ke biyayya ga gwamnatin kasar ta Demokuraɗiyyar Congo ya yi tsanani a yankin gabashin Kivu ta arewa tun a farkon watan Oktoba, musamman ta yankin arewacin babban birnin kasar Goma. Kumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta ce mutanen da suka tsere daga gidajensu suka kuma samu mafaka a yankunan kan iyakar kasar na cikin matsananciyar bukatun taimako don tallafawa rayuwarsu. Hukumar dai na ƙara ƙaimi a kokarin da take yi na ganin an shawo kan yawan tashe-tashen hankula da suka ƙi cinyewa a kasar ta Demokuraɗiyyar Congo.
A gaida Hawa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Toma Dalla. Wani sabon rikici ya barke a majalisar dokokin jihar Rivers yayin da majalisar ta a yau Litinin ta kaddamar da shirin tsige gwamnan jihar da ake kira Fubara. Majalisar ta kuma tsige shugabanta Edison Ehia bisa zargin sa ido akan yadda aka kona harabar majalisar a daren ranar Lahadi. Wannan batu dai ya haddasa gagaruban zanga-zanga na kin jinin tsige gwamnan jihar wanda ya gudana a Fatakwal fadar wato gwamnatin jihar Rivers. Na tuntubi wakilinmu Abubakar Lamido Sakkwato ko wani hali ake ciki a yankin.
Wato ba shakka baba halin da ake ciki a jihar Rivers, wato jihar ta shiga cikin wani rudani sakamakon wasu gungun matasa da kungiyoyi ke ci gaba da gudanar da zanga-zanga tun a daren jiya Lahadi. Wannan zanga-zanga dai ta yi muni matuƙa wadda ta haddasa zuba barkonon tsohuwa da kuma wato harbe-harbe har ya kai ga wasu 'yan bindiga a jihar ta Rivers suka je suka kone suka cinna wuta a zauren majalisar dokoki na jihar Rivers sakamakon wato su 'yan majalisar jihar sun tsige shugaban marasa rinjaye na majalisar jihar ta Rivers. A wasu bayanai da ka nuna kokarin tsige shi sabon gwamnan jihar Rivers wato Sim Fubura wanda aka tada jijiyoyin wuya. Kuma zuwa yanzu ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a fadar gwamnatin jihar ta Rivers da kuma ginin majalisar dokokin jihar.
A wannan zanga-zangar ba wani rauni ko asarar rayuka da aka samu ko?
Ba asarar rayuka kamar yadda 'yan sanda suka bayyana, amma akwai waɗanda suka jikkata sakamakon zuba wato halba musu barkonon tsohuwa da kuma ruwan zafi. Akwai wasu mutane da dama da na gani sun samu raunuka, amma dai zuwa yanzu babu wani bayani na cewa akwai hasarar rayuka.
To ya batun jami'an tsaro?
Ko da yake dai na halarci ginin majalisar dokokin jihar Rivers wanda jami'an tsaro sun yi masa ƙawanya wato sun mamaye wurin.
To bari mu duba a menin, akwai wata sanarwa ta fito daga bangaren gwamnatin?
To zuwa yanzu dai sanarwa da ta fito daga shi bangaren gwamnan jihar ya bayyana cewa jihar Rivers jiha ce ta zaman lafiya, saboda haka yana kira ga jama'ar jihar Rivers da su kwantar da hankalinsu doka za ta yi aikinta. Abubuwa sun fara komawa bisa kamar yadda aka saba. A bangare ɗaya ma rundunar 'yan sandan jihar ta Rivers ita ma ta fito da sanarwa da ta ce ne a kwantar da hankali an zuba jami'an tsaro a daban-daban da jihar ta Rivers inda ake sa ran samun tashin hankula a wurare daban-daban. Kuma baba wannan misali rigimar kamar ta siyasa ce wadda wasu ɓangarori da su sauna da su suna zargin kamar ɓangaren tsohon gwamna minista a yanzu Barista Yenson Mutse kamar ba a yi masa abin da ya kamata ba, inda shi ne ya yi ruwa ya tsaki wajen ganin an naɗa ko kuma an tabbatar da samun nasarar shi gwamna na yanzu a wato Sim Fubura.
A gaida Lamida Abubakar Sokoto. A jamhuriyar Niger kuma wasu kungiyoyin fararen hula masu goyon bayan sojojin CNSP sun bayyana rashin jin daɗinsu a kan yadda suka ce gwamnan ya bayyana musu kasalanda a harkokin cikin gida bayan da suka kaurace wa wani taro na wato karkasa kudade na tallafi da 'yan kasashen waje ko kuma 'yan Nijar mazauna kasar waje suka aiko da zaman karfafa gwiwa 'yan gwagwarmaya don tabbatar da sabuwar tafiyar kasar ta wato ta samu ci gaba bayan juyin mulkin kasar da aka yi ranar 26 ga watan Yuli. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai Suleiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin gamsuwa da tsarin da aka yi amfani da shi wajen rarraba wasu kudade miliyan 100 na sefa da 'yan Nijar mazauna Togo suka turo gida a matsayin gudunmuwa ga masu gwagwarmayar kare martabar ƙasa. Sanadiyar takun sakar da ke tsakanin hukumomin CNSP da kungiyoyi irin su CDAO da EU da dai sauransu ya saka wancan kungiyoyi na Front Patriotique pour la Souveraineté FPS kauracewa zaman kasafta waɗannan kudade. Kamar yadda wani jigonsu Bana Ibrahim ya bayyana a tare manema labaran da suka kira.
Miliyan 25 ne. Kungiyoyi da anka raba ma sun kai kimanin 17. Anka kai shi wajen gidauniyar nan anka ce mu zo mu zamna a raba. Mun kace a'a. Mu ɗan hararen hulla abinda muke yi ba na a zo a kasa kuɗi ba a bamu ne. Mun kace mu a iskadri muke. Wanda yake so ya kawo mun tallahi can yake tarda mu mu kira wa 'yan jarida ko ya shaida.
Wannan mataki bai yi wa mahukunta daɗi ba in ji kungiyoyin na FPS musamman gwamnan Yamai Janar Abdu Asman a bisa la'akari da wasu kalaman da suka ce ya furta.
Sai ce ma mutane a shi ba ruwan shi da mutanen da takardunsu na shari'a suna da balshe. Mun ka ce to ya kamata ya gane wani abu. A cikinmu duk wanda anka kama shekaru da sun ka shige a cikin gwagwarmaya ne don kasa. Ba kama mu ba bisa kan mun handami kudin kasa ko kuma mun kashe wani mun kace wannan maganganun da yake yi ya daina tunda ba mu san mu samu sabani sakakanin mu da wanga iko da muke kawo mu goyon baya gwagwarmayar da yanzu CNSP take yi gwagwarmayar mu ne da mun ka soma tun shekaru da shekaru muna yi kenan yau su sun ka zo sun ka tarda mu a cikin gwagwarmaya General Chani da CNSP har gobe muna tare da su ba mu ce ba a hidda shi ko a dage shi a'a ya kula da aikin shi na gwamna ya huta cikin harkokin kungiyoyin hararen hulla.
Mun nemi jin matsayin gwamna akan wannan zargi sai dai haka bata cin murwa ba. To amma wani dan farar hula na daban Ibrahim Namaiwa na kungiyar RPDS da ke bayyana ra'ayinsa akan wannan dambarwa ya gargaɗi takwarorinsa 'yan fafutuka akan maganar kwatanta gaskiya.
A matsayinmu na yakin kungiyar farar hula da ya kamata muke aiki don ganin cewa mun kare haƙƙin ɗan adam kuma mun yi ma ɗan adam adalci mun yi ma kanmu adalci. To abin da ni sani tsakanina da Allah shi ne cewa lallai gwamnan jiha bai halarci wannan zaman taro ba da aka yi na mata magani inda aka yi rabon kuɗi. Bayata waɗanda suke cikakken bayani sun san da cewa bai ma ƙasar Nijar ko da an kai wannan zaman taro.
A ranar 2 ga watan Satumban 2023 ne kungiyoyin fararen hula suka tare a harabar sansanin sojan Faransa da nufin jaddada buƙatar ficewar dakarun Faransar daga Nijar. Abin da ya sa 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje suka yi ta aiko da gudunmuwar kuɗaɗe har ma da ta ci maka irin su shinkafa. Sai dai wasu daga cikin irin waɗannan ƙungiyoyi sun nuna damuwa kan yadda wasu takwarorinsu suka mayar da wannan fafutuka tamkar wata hanyar samun kuɗaɗen shiga. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahoto. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu ku ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen musulunku jama'a kiran mu nake bisa daje
fasarar assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkwar dan adam. A kwanakin baya ne dai aka gudanar da wani taro na ƙasa da ƙasa da cibiyar gudanar da bincike da kuma haɓaka karatu ta Jami'ar Bayero da ke Kano ta shirya da nufin inganta ɗabi'ar karatu a tsakanin ɗalibai da kuma sauran al'umma. Cibiyar dai ta bayyana rashin jin daɗinta dangane da gazawa ko raguwar masu karatu na littattafai musamman ma dai a Najeriya. Wakilin a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya halarci wannan taro da aka gudanar, kuma ya tattauna da shugabar cibiyar Profesa Talatu Garba kuma sauran mahalarta wannan taro. Kamar da za ku ji a cikin shirin namu na wannan mako.
Sunana Profesa Talatu Musa Garba, ni ce director ta Nigeria Center for Reading Research and Development. Ko shi dai wannan taro a dama taro ne wanda muna yin shi duk shekara, kuma muna tara mutane waɗanda suke da ruwa da koyar da karatu, malamai da dimma waɗansu waɗanda dai suke dai da ruwa da tsaki a koyar da karatu. To muna ganin taro ne wanda kowa da kowa zai zo mu haɗa kai mu duba matsalolin koyar da karatun da muke fama da shi, mu ga ya za mu samu mafita. Shi dai karatu dama a can matakin ƙasa-ƙasa ake fara shi, ana kai yaro makaranta ana so a ji ya fara karatu ko da ABCD ne, kuma anan daga primary 1 zuwa primary 3 anan ne ya kamata a ce an yi training yaro ya iya haɗa baƙaƙe zai iya karatu ko ma wani irin ne karatun. Sai ya zama cewa an zo an samu naƙasu a wajen koyar da karatun da kuma koyan karatun. Su malaman ba su da manhajojin da za su yi amfani da su koyar da karatun, su kuma ɗaliban ba a koya musu yadda za su koyi karatun daidai. To irin wannan tarukan namu shi ne muke kowace shekara muna zaɓa akan me zami, kowace shekara akan me zami. To sai muka zo muka ga cewa to inda aka ce karatu ana nufin karatun littafi, yadda mutum zai karanta littafi ya gane. Sai muka ga kuma yanzu duniyar ta canja, karatun nan ko muna so ko ba masu yaran nan ba sa son littafin nan, sun fi son wata 'yar handset, wata 'yar laptop su karanto wani abu a irin social media, ba dai su ɗauki littafi su buɗe su karatu ba. To shine sai muka yi tunanin me zai hana mu nemo hanyoyin da za mu ƙarfafa wannan, mu zauna da masana su malaman nan da suke wannan, mu ga su kawo makaloli da za su gabatar da su na hanyoyin da za a bunƙasa wannan karatun ba wai na littafin kawai ba. Takardu ne za a kawo a mimmiƙa, kowa ya kawo nasa hujjojin. To muna ganin cewa yanzu in wannan yana da wani hanya da zai koyar, wannan yana da shi, ai idan aka taru za a amfani juna. Mun gayyaci malaman makaranta, mun gayyaci su waɗanda suke su ne policies ɗin yake hannunsu. Yanzu akwai National Reading Framework wanda shi ne policy document, mun gayyato su ma su zo ciki, saboda yanzu za a riƙa koyar da karatu as a subject a primary school. Da kaga in aka tashi a English ne ake koyar da karatu ko a Hausa, to yanzu shi da kansa karatun zai zama subject ne a primary ko a tun daga nursery ko ma dai wani level, darasi ne mai zaman kansa. To kuma in aka ce darasi ne mai zaman kansa, ai ana buƙatar yanda za a samu abubuwan da ya kamata a ce suna nan. Mun yi taro wanda muka kirawo malamai suka zo aka horar da su akan hanyoyin da za su bi, abin da suke bukata. Kowace shekara akwai abin da muke bujirowa da shi wanda za mu yi a kai. Yanzu kaga kamar bara mun yi akan littattafan yara, to wannan za ka ga mun gayyato masu wallafa littattafai, mun gayyato irin malamai saboda su duba mu ga irin littattafan ma da ake yi za su iya koyar da karatun yanda ake so.
Professor, kin yi maganar bara da sauran shekaru tunda kuka fara, wannan shine karo na hudu. Me za a iya cewa kun samu kun cimma na ci gaba idan aka yi bitar abubuwan da kuka yi a waɗannan shekaru?
To ai kuna tare da mu duk shekara, kuna tare da mu, kuma gaskiya muna ganin hasken abubuwan da muke yi. Saboda yanzu kaga da farko, na farko da muka yi mun gayyato masana koyar da karatun daga can partners mu wanda muka yi haɗin gwiwa da su. Su suka zo suka ba da takardu, ya zama cewa kaman sun horar da malamai ne a yanda ya kamata a koyar da shi. Na biyu kuma sai muka ce to bari mu dan buɗa, mu bar kuma mutane su zo da nasu ƴan ƙorafe-ƙorafen da matsalolin da suke samu a wajen koyar da karatun. To na uku kuma sai muka ce to mu kalli littattafan da ake koyarwa da yaran da masu buga littattafan, yaya suke buga su, yaya suke wannan. To na huɗu kuma sai muka ce to yanzu bari mu kalla, tunda dai littattafan nan ba su kadai bane a karatun nan, bari mu kalli ɗaya bangaren na wannan karatu a handset da su computer da su
iPad. Shi professor, da kun ci za ku faɗaɗa wannan tsari zuwa makarantu musamman waɗanda ake horas da malamai aikin malinta, ina wannan zance ko tsari ya kwana da aka sani?
Ai yanzu mun fara programs har ma na farko sun gama, muna ba da diploma ta gaban degree a koyar da karatu har mun yi graduated din set na farko. To yanzu kuma wa'ansu sun fara, kuma akwai irin kaman workshop to yanzu ma muna working akan wani proposal wanda za a gayyato mutum BB daga SUGAPS na Najeriya gaba ɗaya mu zo mu koya musu wa'annan saboda mu taru wannan National Reading Framework din da ya. To kaga ana buƙatar kaman mu za mu training trainers inda za su tafi su je su yi a southern states.
Ga masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya, sai mako na gaba za mu dora akan wannan tattaunawa da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari yayi da Professor Talatu Garba na Jami'ar Bayero da ke Kano a madadin wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie Leda Gresham. Naku Babangida Cibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
To a gaida Babangida Jibrin, sai dai jama'a za mu na aikin gafara a mako mai zuwa insha Allah za mu kawo tattaunawa da ba wato aka yi da Muqaddas Tijjani wanda ya kirkiro da karatun shaka tafiya a Najeriya. To yanzu kuma ga sakonni da kuka aika mana ta hanyar email.
Ra'ayi na farko, ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina, shugaban muryar jama'a, kace hukumomin da ke hana cin hanci da karɓar rashawa EFCC da ICPC ya kamata ku ƙara zage zamtse sosai wajen ganin kun kawar da cin hanci da rashawa a ƙasarmu, duba da ganin yadda lamarin yake ta ƙara ta'azzara yayin da su kuma talakawa ke ta ƙara shiga cikin halin kunci da tsadar rayuwa. Sai kuma ra'ayin Sanusi Madatai da magaran mai cewa kira da shugaban mabiya ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Francis ya yi ma ɓangarorin da ba sa ga maciji da juna a yankin gabas ta tsakiya wato Isra'ila da ƙungiyar Hamas da ke can suna faɗa da juna na su kai zuciya nesa don kaucewa ci gaba da zubar da jinin fararen hula yayi daidai. Muna fatan za su gaggauta amsa kiran da Papa Roma Francis ya yi musu don a samu zaman lafiya, domin shi zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Ra'ayi na gaba, ra'ayinki ne Aishatu Malami Kura garin Sarkin Noma. Kika ce tabbas maganar da Sanata Aliyu Indumi ya yi a kan saya wa 'yan majalisu motoci na alfarma babu shakka ba mu ji daɗin goya musu baya ba, garin ilin halin da ƙasarmu ke ciki. Allah ya kyauta, amin. Sai kuma ra'ayin Buba Fajewa mai cewa kai da shari'un gwamnoni da 'yan majalisu Abuja da Lagos don gudun cin hanci da gwamnati ta yi, hakan ya yi daidai. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu, amin. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau, ra'ayinka ne Ibrahim Muhammad. Kace muna jinjina wa iyalan waɗanda hatsarin jirgin ruwan kwale-kwale ya ritsa da su a garin Lamido na jihar Adamawa. Allah ya kiyaye na gaba. To, ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau, sai ku ci gaba da rubutowa, sannan a hankali za mu rika karantawa.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya buƙaci Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da ya kara farar hula ta hanyar ƙara ayyukan jin ƙai a Gaza, ganin yadda duniya ke ƙara ci gaba da kiran a jinkirta yakin da ake yi domin bayar da damar shigar da kayan jin ƙai cikin Gaza. Rundunar sojin saman Isra'ila ta ce ta kai wa Hamas hari a Gaza har sama da sau 600 a cikin sa'o'i 24. A yau Litinin ne kungiyar ma'aikatan wuraren harhaɗa motoci masu aiki da lantarki na ƙasar Canada ta ce za ta fara yajin aiki a dukkan harabobinta da ke ƙasar, wadda ke da mambobi sama da 8,200 da suka fita tattaki bayan da aka gaza cimma wata ƙwarai yarjejeniya a tattaunawar da aka yi. Kungiyar na neman a inganta kuɗaɗen fansho da albashin mambobinta, suna kuma neman goyon baya ga ma'aikatan da suke aiki a ma'aikatar harhaɗa motoci da ke aiki da lantarki na Brampton Assembly Plant. A yau Litinin ɗin ne minista harkokin wajen Indiya ya ce ƙasar shi za ta yi duka mai yiwuwa na ganin an sako tsofaffin dakarun ruwa na ƙasar su 8 da wata kotu ta yanke ma hukuncin kisa a ƙasar Qatar bisa zargin yi ma ƙasar Isra'ila leƙen asiri. Subrahmanyan Jishikankra ya ce ya gana da iyalan mutanen ƙasar ta Indiya da ke tsare, ya kuma shaida musu cewa gwamnati ba ta ɗauki batunsu da wasa ba. Kafafen yaɗa labarai a Indiya sun ruwaito cewa daga cikin mutum 8 ɗin da aka kama a Doha a watan Agusta shekarar 2022 har da manyan jami'an da suka samu lambobin yabo da wani kaftin da ya taba jagorantar wani jirgin ruwan yaki.
To ba sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asari yanzu sai kuma can da daddare za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya da gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Grisham da ta shirya ta bada umarni da ma injiniyanmu na wannan la'asari ya Mr. Bill. Baba ya ku makere ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Assalamu alaikum amma a dakace shirin yau da gobe shirin matasa.